فانبات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي ايمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فانبات مضنينا.
Mitar da albarkar radio, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na matambayi baya bata, shirin da ya saba zuwa maka a dukkanin karshen mako rana irin ta yau Lahadi a daidai wannan lokaci cikin awa guda da muke amsa tambayoyin da kuka turo mana ta akwatin kattakwana da kuma wanda za ku yi wa mallam tambaya kai tsaye wanda Dr. Ibrahim Adam Umar DC na ya kasance a cikin wannan shiri a duk lokacin da muka shigo wannan zuri. Akramakallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To alhamdulillah mallam, kamar yadda muka saba shirin namu yana da wato rassani uku, farko tsokaci, na biyu karanta sakonnin masu sauraro, na uku kuma mu ba su dama su kira. Yanzu kai tsaye zamu je ga tsokaci.
Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يوم ما سورة لم أدك إندكك تونن كفا من البركة البركة راديو إنما نسلم المسلنشي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tsokacin mu a yau mallam awwal.
Na'am.
Za mu yi ne akan yada jita-jita ko kuma yada labaran ƙarya. Ko kuma a yare irin na zamani mu ce musu fake news. A wannan zamani Allah madaukakin sarki ya jarrabu al'umma da wannan hali da wannan ta'ada mummuna ba don komai ba, saboda yanda hanyoyin sadarwa suka yawaita suka zamto da sauki a cikin wannan al'umma. Zaulukan zumunta ko social media suna daga cikin abubuwan da suka taimaka kwarai da gaske wajen yada labaran ƙarya. Har ma a yau akwai wasu wanda su jarinsu ko kasuwancinsu shi ne yada irin waɗannan labarai na ƙarya. Ina so mu duba mu ga mahanga irin da shari'ar musulunci, wani irin kaffa-kaffa musulunci ya tanadar ga musulmi ya tabbata duk abin da zai yada ko zai faɗa ya zamto na gaskiya ne. Zan buɗe zancen da abin da Imam Muslim ya rawaito daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Hafs ibn Asim. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Ya ishe mutun laifi a ce duk abin da ka ji sai ka isa, kai so kake ka ji labarin don kai ma ka dorar don kai ma ka bada wannan labarin. Abin da ake so musulmi shine in labari ya zo masa akan komai ba wai ya takaita akan mutuncin wani ba, kowane irin labari ne ka tabbata lokacin da zaka bada labarin yanzu kai ne za a dauka a matsayin wanda ya ji ya ga wannan labari. Shi yasa ake bukata da cewa a kai taka tsantsan ka tabbata, rashin haka shike jefa mutane cikin nadama da dana sani a ƙarshe. Wannan alqur'ani ya kalla yace gudun kada afka cikin haka, ya kamata a ringa neman tabbaci gabanin a faɗi kowane irin labari ne, kissa ce, hikaya ne, kada in nace labari ka dauka cewa sai irin labaran da ko kafafan yaɗa labarai kuke yadawa, ko a gurin ku labari is something unusual, duk wani abin da ba a saba da shi ba ko yazo ba yanda aka saba da shi ba ko bakon abu shine labari a gurin ku. To amma ba haka nake nufi ba, ina nufin labari akan komai. Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ku wadanda sun ka bada labari, ya ku wadanda sun ka bada gaskiya, in wani fasiki ya zo muku da labari, wani zai ce ai anan gurin cewa akai sai in labarin fasiki ne, a'a, irin abinda malamai masana fassarar ilimin shari'a suke cewa hadha kharaja makharaj al-ghalibi fama kharaja makharaj al-ghalibi fama fala mafhumala, cewa galibin masu bada labaran wasu ba mutanen kirki bane ba, shi yasa sai aka faɗi halin mafiya yawa na masu bada labarai ba wai sai ana nufin sai in fasiki ne ya bada labari zai tantance ba. Allah ce fatabayyanu, ku tabbata kun samu tabbashin wannan labari. An tusibu qauman bi jahalatin, dan gudun kada ku afkama wasu, ku shiga zarafin wasu, ku shiga mutuncin wasu ba tare da sani ba, ba tare da tabbaci ba, alhali abin ba haka bane ba daga baya, magana kuwa zarar buru ce in ta fita bata, in ta fito bata komawa. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalle duk wanda ya bada labari kuma aka ci gaba da yada wannan labarin, kuma labarin na ƙarya ne, ya kamata ya saurara ya ji menene sakamakon sa ranar gobe kiyama. Cikin abin da Imam Bukhari ya rawaita daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Samurah ibn Jundub, wannan sahabi ya rawaito wani mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi, wanda ya ga gashi ana gwada masa nau'o'in azaba na ƴan wuta. To cikin abin da aka gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan mafarki, kasa mafarkin Annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne, yake cewa inji manzon Allah, ra'aytu al-laylata rajulaini atayani faqala alladhi ra'aytahu yashduqu shadaqatan fakadhabun yakdhibu bil kadhibati tuhmalu anhu hatta tablughu al-afaqa fayusna'u bihi ila yawm al-qiyamah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ga nau'ukan azaba daban-daban, daga baya sai tambayi mala'ika Jibrilu cewa wannan me yasa ake masa haka, shine sai mala'ika Jibrilu ya ce masa amma wancan da ka ganshi wanda aka kama lebbansa, aka kama bakinsa ana ta tsagawa ana ƙara yaga bakinsa, wannan babban makaryaci ne, shine wanda zai yi kwance-kwance ya kirkiri labari ya gunduma ƙarya, wannan labarin kuma mutane su ɗauka kamar da gaske ne, a yaɗa shi fatablughul afaqa, ya kai duk sassanin duniya. Ka duba anan gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zance, inda ana tsammanin sai ya ɗauki tsawon lokaci gabanin ya isa, to yanzu kana ƙarya ɗaya duk ko ina a duniya wanda ya samu leƙa gurin da kai wannan ƙaryar zai ganta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa to me irin wannan shine wanda za a ta yaga bakinsa, ya bakinsa a ta yagawa, haka nan za a yi ta yin haka da shi a kabarinsa har zuwa tashin alƙiyama. Ya kamata dai mutane su sani cewa musamman ma in labarin ya shafi mutuncin wani ko darajar wani ko kimar wani, to mutum ya sani cewa kuma lamarin a wannan gabar ya ƙara girmama. Kowa ya san labarin da aka yi na irin ƙarya wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha cewa ta yi zina da wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Safwan ibn Assal. Kowa ya san labarin, kaga duk wanda yake so ya ga yaya ake mu'amalantar labaran ƙarya, to ya ɗauki wannan kissa da ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin manuniya gare shi, don shi ma ya ringa mu'amalantar duk labarai da irin wannan fito na fito da kuwa da irin waɗannan salo. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lu'inu lahum azabun alim fid dunya wal akhira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yake cewa waɗanda suke so alfasha ta yaɗu, sai Allah ya kira labarin ƙarya da cewa alfasha ne, Allah ya tsine musu a nan duniya, suna kuma da azaba mai radadi a nan duniya da lahira. Oho, mutane ba su sani ba, Allah shi ne ya fi sani akan komai. Saboda haka ya kamata mu sani cewa labaran ƙarya alfasha ne da yaren alkur'ani. Labaran ƙarya wanda yake yada su tsinanne ne, ba in ji ni ba, in ji alkur'ani mai girma. A irin wannan zamani da wasu har ma sayensu ake yi, irin wanda ake ce musu sojojin baka, ko su zo gidajen rediyo a irin shirye-shirye ko na siyasa ko ba na siyasa ba, wani ma zai iya sayen fili, tunda fili ne na faɗi sanka, ya ta yin ƙarerayi wa ɗan uwansa ko abokin siyasarsa ko abokin hamayyarsa, ko dan ya ɓata wani ko ya ci mutuncin wani, ya sani cewa Allah ya ce azaba tana nan tana jiransa a nan duniya masu yawo laƙanta. Domin kamar yadda kai masu yi maka kamata dinu to da, saboda haka da wannan nake kira wa ‘yan uwana musulmai masu sauraro na baki ɗaya da cewa lalle ya kamata mu iya bakinmu. Ba abin da ke jefa mutane a wuta kamar harshensu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Mu'adh ibn Jabal cewa kuffa alaika hadha, yi kokari ka kiyaye, kai kokari ka tara wannan, kai masa linzami harshenka. Sai ya ce ya rasulullahi, yanzu Allah zai kama mu da abin da harsunan mu suke faɗa? Sai ya ce sakilatka ummuk, baka da amfani, ashe kai asara. Shin akwai wani abin da mutane, shin akwai abin da ke jefa mutane wuta in ba abin da harsunan suka girba ba, suka faɗa ba, suka furta ba? Wani hadisi ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya lamince mini abin da ke tsakanin labbannin guda biyu, ya kuma lamince mini abin da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu, ni na lamince masa shiga aljanna, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ‘yan uwana, ya kamata duk wani labari a yi kokari a ga an samu tabbaci a kansa. Duk abin da ka ga an rubuta ko ka ga wani ya faɗa akan wani, ya kamata ka bincika. Kuma akwai wasu lokataiya wanda rashin wayewa ta yanda ake iya gane labaran ƙarya ya sa ga za ka ji mutane suna ta kururuwa akan wasu abubuwa. Ɗau misali, yanzu lokacin da a cutar Ebola ta ɓullo, mutane sun yi ne ba tare da labari ba, cikin dare kawai labari ta watsuwa cewa maganin Ebola shi ne a yi
wanka da
ruwan gishiri. Wasu suka yi wanka da ruwan gishiri, suka sha ruwan gishiri. Za ka iya gane hatsarin labarin ƙarya. Wasu daga cikin masu karantarwa, wasu ma likitoci ne, suna ji suna gani, amma iyalan suka zagaya suka yi wannan abu, suna ganin cewa kada dai wannan abin ya haɗa da su. Labarin ƙarya ne. Ko yanzu lokacin da aka yi corona, ba irin labarin da ba faɗa ba na ƙarya, tun daga farawa da cewa ba ta kama baƙar fata. Sai aka ga a Amerika waɗanda ta fi kamawa su ne baƙaƙen fata, aka ce ba ta rayuwa a gurin da yake akwai zafi, sai ga shi ƙasashen da suke da tsananin zafin rana irin ƙasashen Larabawa ta yawaita a ciki. Sai aka ce duk wanda ga shi labarai ba iyaka. Ɗan uwana mai sauraro nan, idan kana so ka iya gane labari na ƙarya ne, ka kalli labarin. Yanzu misali irin labarin da ake watsawa lokaci guda ka jana cewa malam wane ya mutu, abin da za ka shi ne sai ka duba ga to ‘yan uwansa malamai da suke da accounts ko gurbi a irin waɗannan social media ɗin, waɗanda suke yin bayani lokaci bayan lokaci, lokaci bayan lokaci kan abubuwa, shin cikinsu akwai wanda ya faɗi irin wannan? Idan ka ga cewa wasu yara ne suke ta yawo da wannan zance, babu wani mutumi wanda yake kimtsatse guda ɗaya da ya yi magana akan wannan, wannan kaɗai ya ishe ka ka sa ƙafa ka yi kutubal da wani labari. Ko ka ji ana cewa wani babban mutumi ko shugaban ƙasar wata ƙasa ya mutu, kamar a ce maka sarki maka ya mutu, amma sai ka duba haga CNN ba su kawo ba, Al Jazeera ba su kawo ba, Fox News ba su kawo ba, ko ina ba su kawo ba.
Babu labarin Asunna TV.
Babu labarin Asunna TV, ba ƙasar ba na labari ba ne, babu su da fata malam. Wannan kaɗai ba ka buƙatar sai ka nemi ƙarin bayani, ka san ƙarya ne. Saboda haka ya kamata dai musan akwai wasu dabarun da ake gane labaran ƙarya na ƙarya ne ya dai ishi mutum ƙarya a ce duk abin da ya ji sai ya faɗa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ka rubuta ko ka faɗa ba wai sai an ji lahira ba musamman a yanzu duk abin da ka rubuta kana gani wata rana za a sake bujiro maka in kai ƙarya ma wani abokin gabanka tunda manzon Allah sai ka bi abokin gabanka a hankali kada ka tsananta gabar domin zai iya rikidewa ya koma a masoyinka sai ga mai bayan shekaru a sake tantar da kai cewa ana tantar da kai rana kaza ka rubuta kaza lokacin kuma mai yiwuwa ka haɗe da shi wannan bayan na faruwa kan waye yan siyasa nake nufi ba su yan siyasa wasu ne daga cikin bangarorin mutane da muke rayuwa da su ina faruwa cikin yan kasuwa cikin malamai cikin almajirai cikin sauran mutane Allah madaukakin sarki ya sa mu fi karfin zuciyar mu ko mu iya wa harshen mu
amin
assalamu alaikum
wa alaikum assalam malam Allah ya saka da alkhairi mai sauraro shirin mu tambayi baya bata kenan turmin farko tsokaci kuma malam ya gabatar zamu je turmi na biyu wato sakonnin ku masu sauraro da ku faturo ta akwatin karta kwana akan namba 08060092 kai ma kana iya daukan wannan namba don ka turo sakonka 08060092 yanzu za mu shiga akwatin da mu lalubo sakonnin da masu sauraro suka turo
ويزرع الورد فينا والرايا فينا وينشر الهدياء
أكرمك الله تنبير مو دزامو أوكا تفرقو أينزو تنا تشيوا مالا إناه كنت نسكن دا أكي ما تاتنا تكين جيني
وانا تنبير من ششا أو ساتا
نعم
كما نفت أمانا أوان تلوك تشيوا ساباني أكي دشي أتاكان مالاوي شيوا shin wanda ya sake matarsa tana cikin al'ada ko tana cikin jinin haila ta sako kuma ta sako ba abin da ya jawo wannan shine abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake matarsa mahaifinsa sayyidina Umar ya kawo karansa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya sake matarsa tana jinin haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa baban sayyidina Umar ka je ka umarce shi ya dawo da ita shin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka umarce shi ya dawo da ita yana nufin wannan sakin bai yiwu ba ko kuma sakin ya yiwu amma saki ɗaya ne akwai ruwayoyi da suka zo masu tarin yawa da suka ce ka je ka umarce shi ya dawo da ita sannan sai ya sake ta daga baya-bayan ta yi tsarki in yana so ya sake ta in kuma yana so ya rike kayarsa to sai malamai suka ce wannan yana gwada cewa sakin bai yiwu ba tunda an ce sai ya sake ta daga baya ko kuma ya rike ta wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan sakin ya yiwu har ma suka ce suna da ruwaya su ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kirga wannan saki a matsayin saki daya amma sai dai ruwaya da ta ce a kirga wannan saki a matsayin saki daya ba ta inganta ba wace ta inganta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan ya sake ta ko kuma ya rike ta saboda haka duk da cewa malamai da yawa daga cikin fuqaha u malaman fiqh suna tafiya akan cewa sakin yayi sai dai kawai saki ɗaya ne to amma wasu daga cikin malamai muhaqqiqun masu tantancewa sosai cikin su akwai irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a wannan zamanin akwai irin su Sheikh Uthaymeen irin su Sheikh Ibn Baz duk ra'ayin su shi ne irin wannan sakin bai saku ba kuma nima da shi nake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya sake matarsa a cikin haila sakin bai yiwu ba saboda haka ba saki ɗaya bane ba ba biyu bane ba ba uku bane ba ba a yi ma sakin ba saboda ya yi saki a lokacin da ba a saki sai dai ya jira idan ta yi tsarki tsarkin da bai tara da ita ba a lokacin in ta turo a kallabinta zuwa goshinta bayan ta tantance wanka ina so sake ta sai mu ga ko zai iya sakin ta haka ko kuma kafin lokacin an riga ya an shirya to amma amana ta ilimi akwai malaman da suke ganin cewa hakan ya faru sakin ya wanzu amma ba na fahimtar haka kuma dan ban fahimci haka baya gwada cewa wanda ya fahimci kishiyar abin da na fahimta shi yana kan kuskure.
Na'am.
Masala ce ijtihadiyya wallahu a'lam.
To Allah ya samu dace. Mallam ina sahihancin wannan labari da ke cewa annabi ya ce idan kuda ya fada cikin abinci to ka sake dulmiya shi ciki sannan kuma ka haɗe kudan.
To ban san wannan annabi ba. Amma dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wani zance makamancin haka amma bayan da aka rubuta din nan ba.
Na'am.
Akwai hadisi cikin Sahih al-Bukhari. Ace akwai hadisin cikin wasu daga cikin littafin hadisi ma cikin Sayyid Ibn Khuzaimah cikin Musnad Imam Ahmad cewa daga Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan kuda ya fada abincin ɗaya daga cikin ku sai ya dulmiya shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce domin yana fadawa ne da fukafukinsa wanda yake dauke da cuta saboda haka in ka dulmiya shi sai ɗaya fukafukin wanda ke ɗauke da magani sai ya zamto cewa in ya dulmiya zai yi maganin cutar da ɗaya fukafukin ke ɗauke da ita. Akwai ruwayoyin hadisin amma dai mazmunin abin da aka rawaito shi ne abin da na faɗa ɗin. Akwai hadisin daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba Abu Hurairah ba. Akwai ruwayan Abu Sa'id al-Khudri shi ma rawaita haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai ruwayan Anas dan Malik illam takun al-zakira. Wannan masala ce wacce lokaci bayan lokaci ana yawan tattaunata kuma ana samun wasu waɗanda suke yi wa musulunci iya shege da rashin kunya da kokarin ma sukan musulunci da bata shi da cewa wannan yana daga cikin abin da ke gwada gidadanci da wato karerai da ke cikin shari'ar musulunci. Ana samun cikin waɗanda ba musulmai ba suna faɗawa musulunci irin wannan. Ana kuma samun cikin riba-riban musulmai waɗanda wato uwa duniya ta suke ziga su suke faɗa da zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke faɗin irin wannan abu. Malam Awwal, wannan hadisi ne ingantacce, nagartacce, amintacce. Akwai wasu da suke kokarin ganin salona na hadisin cewa wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaita shi ta hannun na tsammanin Ubayd ibn Hunayn ko wani abu makamacin haka sahabi abu na tabi'i ne cewa mutum ne wanda yake mai rauni malaman hadisi ba su yadda ba mutum ne wanda yake lafiyayye babu abun da ya taba shi balle ma a rauna na hadisinsa kuma abun da suke cewa kamar kazanta ne ba kazanta bane ba yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai har ka gaskata manzon Allah zai baka labarin wuta ya baka labarin aljanna ya baka labarin kabari ya baka labarin sama ya baka labarin kasa ya baka labarin abin da zai zo nan gaba duka gaskata sannan kuma akan labarin kuda ne bayan hadisin ya inganta zaka yi fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma cewa da suke yi kamar wato wai ilimi na likitancin duniya ya ci karo da wannan zance wani ilimi ne na likitancin ya ci karo da wannan kuma wa yake likitoci sun san komai ba kullun suka ne suna mamanga da neman wasu bayanai na rashin lafiya akan abubuwa ba wani lokaci ma ga sun gano abu kaza sannan a ce daga baya ba haka ya kamata ba kullun science dynamic kullun ana ne canjawa daga wannan a gyara wannan a canja wancan yanzu ga corona duk ta buwaye duniya amma ba a da maganinta. Allah kuma daukakin sarki ya san maganinta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta tare da ita. Wanda ya sani wanda bai sani ba bai sani ba saboda haka wa ya san bayanan wannan in ba wannan yana gwada mana ma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fishi a cikin littafin ta'wil mukhtalif alhadith na Ibn Qutayba da ma cikin littafin mushkil al-asar na Imam al-Tahawi da littafin ma'alim as-sunan na Khattabi da tahdhib as-sunan na Ibn al-Qayyim duk waɗannan littafai suna da ban ƙaye ƙwarai da gaske wajen tattauna nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman guda biyu na farko sun ambata zancen wannan mas'ala da cewa wato wannan yana gwada ma wa mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya masa bayanin hatta wasu abubuwan da suke da alaka da likitanci kuma wannan abu ne wanda yake ba abun mamaki ba ka ga yanda wata halitta wanda ba komai ba Allah madaukakin sarki ya sanya a sanadin magani a tare da ita kamar yadda Allah ya haka a cikin kudan zuma wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun kudan zuma za ka ga yanda Allah ya mata baiwa suna ci daga cikin dangin bishoyi daban-daban kala-kala kuma ƙarshe ta hada su da zamto magani wata mai cutarwa wata mai lafiya wata mai kaza amma akan haka kuma har na ga ya taba ganin da timawa na karanta zancen Ibnu Qutayba dake magana akan wannan hadisin yake cewa ai wato ba abu mamaki bane baka samu abu guda halitta daya wanda tare da shi akwai cuta ba wani bangaren sa kuma akwai magani ya bada misali cewa yanzu kunama an shashsha gwadawa a zamanin su cewa wanda kunama ta harbe shi inda za wanda maciji ta ya harbe ya sare shi tukuna inda zai ci naman macijin da ya sare shi macijin da ya sare shi za a kama shi a fide shi a bashi naman ya cinye wato ana yawan samun waraka da haka saboda maganin dafin nasa yana jikin naman macijin haka ana maganar cewa kunama inda za ta sare mutum inda za a dauke ta a wannan gurin da ta sare din ame a shafa wa gurin da ya ta harba din ya kan iya bada magani kaga tana dauke da bangarori guda biyu bangaren magani da kuma bangaren cutar kuma dai ba haka bane ba mu mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa baya magana bisa san zuciya malam mun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko bai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akan wannan da ma sauran lamura to ya tambayi kan imaninsa domin ma'anar iman da manzon Allah ta'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يؤبد الله إلا يما شرع شوى دولة سيكار قسكة من زون الله صلى الله عليه وسلم أبنى من زون الله يباد الله باري والله أعلم
to Allah ya samu dace malam tambayar mu ta gaba ta fito ne daga wajen Aminu S Lami sarkin yakin Lami
a
sarkin yakin Bauchi yace salam doctor dan Allah sallah akan doki ya halatta misali kamar sallar idi
ya halatta ai sallah akan doki in sallar ta nafila ce ko da uzuri ko babu uzuri saboda haka ya halatta ayi sallar idi akan doki in ya kama hakan sai an yi saboda an shashsha ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla akan doki wanda lokacin yana da bakin yana tafiya sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ci Bukhari ba hadisi ɗaya ba Abdullahi dan Umar yana yin haka wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin haka to amma yanda rigima take shin sallar idi mustahabbiya ce ko wajiba ce ga waɗanda suka ce wajiba ce to ba magana a yi ta akan doki dan wasu daga cikin malamai suna ganin sallar idi tilas ne wajibi ne kowa dole ya je sallar idi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar idi yana umarni wa mata da yara da ƴan mata da tsoffi maza da mata kowa ya fita zuwa masallaci ya je ya halarci wannan gangami hatta waɗanda suke jinin al'ada masu ma'ana so su je sai da su ba za su yi sallah ba su kalli wannan gangami da musulmi suke wannan yana daga cikin abin da ya sa wasu malamai suke cewa sallar idi wajiba ce to in sallar idi wajiba ce ga wannan fahimta to ba magana da yin ta akan doki saboda ba a yin sallar farilla akan abun hawa sai dai inda uzuri
to malam ya za a gudanar da
sallah to me zai hana mutum ya sauka da kan doki ga fata malam wato wani lokaci wasu sukan ba ma wasu abubuwan da suke kewaye da irin waɗannan taruka ko kuma bukukuwa na musulmi muhimmanci sama da asalin ibadar yanzu da hawa doki da sallah wani ne muhimmanci
sallah
saboda haka kai sallah sannan ka hawa doki shi wanda zaka raka shi ma sai yayi sallah sannan ya hawa doki saboda haka in dai ka girmama kana da girmama sallar ka ka sauka kai sallah akan dokin ka
malam akwai wata tambaya ta fito daga Muhammad Jamil tambayoyin guda biyu yace ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta farko ita ce ina so na auri wacce ba musulma ba amma kuma ina so malam ya bani shawara akan kamar irin abin da ya kamata na kiyaye kafin mu kai ga yin aure
to in kace kana so ka auri wacce
ba musulma ba
sai in ce maka wace iri musulunci ya halatta a auri wanda ba musulma ba amma ba kowace wacce ba musulma ba wacce ba ta da addini musulunci ya haramta a aure ta wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatku Allah ce kada ku auri mata mushrikai matsafa waɗanda ba su da addini har sai sun yi imani komai kyawunta komai da ta dauke maka idanu komai da kake santa mu'mina wacce take baiwa ta fita alheri a gurin Allah subhanahu wataala wannan kenan amma wacce take Krista ko wacce take Yahudiya wacce an taɓa ba su littafi mabiya annabi Isa ko mabiya annabi Musa su ya halatta a aure su saboda Qur'ani yace ya halatta a aure su wa yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wama allamtum min al-jawahi la astaghfirullah alayhim uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu min al-mu'minati من قبلكم والمسلمات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أقدام التي يا هلتا هلل نيجليكو كأولو عند أكت أباس التافي تكيم ماتا أما وقت نسي كامامو فرقودي واندي كسوي أولو عند با مسلمة با شارت أن فرقودو لتزمتو تشيوا كامامية دون واتشيوا مسلمة با إما كامامية باتشيوا بحالات مسلمي إيا أوليتا با kuma ya samu tabbacin cewa dai in aka yi auren ba ta ja shi ba bai zamto cewa kallabi ya ja hula ba saboda ba wai auren ne laifi ba abubuwan da suke tattare da auren su ne waɗanda suke mai laifi to amma duk da haka ba za mu iya haramta wa mutane abinda Allah maɗaukakin sarki ya halarta musu ba don gudun kada mu afka cikin yin abin hakkin Ubangiji subhanahu wata'ala ko mu shiga gonar da ba tamu ba tunda Allah ya halatta dole ce ya halatta tunda an samu cikin magabatan mu waɗanda suka auri waɗanda ba musulmai ba musamman cikin Yahudawa an samu sayyidina Usman ya aura an samu sayyidina Huzaifa ibn Hisn ibn Ali ibn Yaman ya aura an samu kuma Jabir dan Abdullahi shima ya aura saboda haka Ibn Qayyim a cikin littafin Ahkamu Ahli Zimma ya ambaci waɗannan zantuka ya maka wasu kisoshi waɗanda ba waɗannan ba cewa an yi auren wallahu ta'ala ala
to mallam idan ya kasance kuma matar wacce ta musulunta ne fa
to wacce ta musulunta kan ai musulma ce
na'am
ina magana kuma wacce ta musulunta sannan ga lokaci mata wanda ba musulma ba
na'am
wannan tunanin cewa akwai ma wata sabuwar musulunta wacce ita matakin ta yanzu na farko ne bata kai matakin kololo ba a cikin musulunci wannan ba gaskiya bane ba ai da yawa daga cikin waɗanda suka musulunta yanzu wato sun fi zamtowa gareriya garau marasa zunubi da daraja sama da waɗanda suke tsoffin musulma saboda ka sani al-islamu yajubbu ma qablahu daga zalan mutum ya musulunta to fa duk abin da yayi na kulakuri ya riga ya rushe mala da musulunci kenan duk abin da yayi na kulakuri yayi zina ne yayi kaza ne yayi hatta wasu abubuwan da suke na haƙƙoƙin wasu duk ya riga ya rushe al-islam ya jubbu ma qablahu sai dai kuma duk abin da yayi masu kyau tunda waɗanda ba musulmi ba za ka ga mutum na gaskiya za ka ga mutum na sada zumunci
yana alheri
za ka ga mutum na alheri to duk abubuwan da yayi kuma na nagarta su kuma za a lissa masa
kuma a bashi ladan
a bashi ladan sa amma wanda na kulakure kuma ba za a kama shi ba
Allahu Akbar Allah ya kiyaye malam tambayar sa ta biyu tana ta shin haƙurin nan da ake baiwa ango a wannan lokaci idan ya aure haka abin yake lokacin zamanin manzon Allah ko dai matansu daban ne da namu matan
wani haƙuri
irin in kai aure Allah to ta zaman haƙuri Allah ba ku haƙuri irin wannan makamancin
rai na yala da garin ku ne a duniyar ma ba ko ina ake wannan abun ba so ya kamata kada kai tunanin cewa duniya kamar garin ku ne
na'am
ka san wani mai karamar kwakwalwa ko wanda baya yawo ko samu zuwa duniya da yawa ba sai ɗauka cewa duk duniyar nan irin garin su ne kuma shi yasa ma yake fassara komai a tsarin garin su yau ba kowa ne ba ko ce al'umma ne take da irin al'adar garin ku ba sannan dai koyaye ne su mata dole zama da su akwai hakuri kai ma zama da kai akwai hakuri
dole
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istausu bin nisa'i khaira akulike mu mata da hannu bibbiyu fa innahunna khuliqna min dhila an halice su da wato karkata kamar karkatar kashin haƙarƙari in kace dole sai ta yi komai daidai to sai dai ga karya ta kuma ka sake ta amma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafrak mu'minun mu'mina fa in kariha minha khulqun radiya minha akhar kada wani mu'mini ya kyamace wata mu'mina baki daya in ya ga abin da baya so tare da ita wani lokaci kuma zai ga abin da yake mai kyau saboda haka duka ana haƙuri da juna ne tana haƙuri da kai kana kuma haƙuri da ita a lokaci guda kuma ana haƙurin ana soyayya ana haƙurin ana annashawa ana haƙurin ana zaman daɗi ba wai kawai a ce ma'anar zaman haƙuri kullum ana cikin batawa ba irin wannan hakurin ake nufi ba. Hakuri na dole wani lokaci za a saba, to in aka saba sai a yi hakuri a tuna alheri ko bayan arau ma ba a so a ce an bata, an yi rigima, an shiga gaba. Allah madauki sarkicin alqur'ani na cewa wala tansawul fadla bainakum, kada ku manta abin da shiga tsakaninku lokacin kuna ma'aurata na daraja da falalla da mutunci da zamantakewa mai dadi. Wallahu a'lam.
To Muhammad Jamil, da fatar ka fahimci amsoshin da malai baka cikin tambaya. Mai sauraro kada zai kamance matambayi ba bata tare da Dr. Ibrahim Adam Umar Disina daga nan Albarka Radio Bauchi. Yanzu mu je turmi na uku na ƙarshe, wato yadda za ku kira mu ku yi mana tambayoyi kai tsaye akan namba 07061928947 da kuma 08070043. Dr. Ibrahim Adam Umar Disina yana tare da mu.
يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدياء إيمانا.
To masha Allah, barkamu da dawa daga sharwa. Ga mai tambaya na farko cikin shirin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To barkanki da shigowa shirin matambayi ba bata. Malam yana jin ki, ki tambayar ki. To ki ki wanda ya samu.
Okay, zan yi ki insha Allah. Na ɗaya akwai wani kafi da aure ne ba. Idan kamar wani rana kawai ta fita kwana ɗakin ta kwana ɗakin ta ba ta je ɗakin mijin ba, na da wani abu ya haɗa su ya haɗa ko wani abu za a yi kawo ɗin shi a kamar wani hadisin da ya ce miji ya kira matarsa ba ta je ɗakin sa ba kuma mala'iku ba su kwana suna cire mata. Na gode.
To mun gode da wannan tambayoyi.
Farko tambayar ta na farko, ina maganan cewa akwai wani zikiri da ake karantawa wanda ake hadawa da karshen suratul hashr, cewa manzo Allah ya ce wanda yake kaza, wannan hadisin ne ban san shi ba. Saboda haka baiwar Allah amsa tambayen ki ban san ta ba, cewa ban san ta ba kuma baya gwada cewa babu ita. Ni dai ban sani ba. Sannan tambayar ta na biyu, cewa idan tana a zikiri kamar sayyidu istighfar da sauran zikiri, idan ita ce mace ne gurbin lamirin namiji, in namiji ya zo a ciki za ta iya amfani ta mai da shi ya koma mace, ya halatta. Sai dai kuma in lamirin jam'i ne, to ko jam'in maza ne za ta bashi a jam'in maza ne, ba za su juya shi ya koma jam'in mata ba, saboda lamiri namiji baya wakiltar mace illa miri na first person singular, abinan second person singular ne na mace daban na namiji daban. Amma idan ya zamto cewa na third person plural ne a larabci, maza suna iya wakiltar mata. Wallahu ta'ala a'lam. Sai tambayar ta uku da ke cewa idan wani abu ya haɗa ta da mijinta, ko ya hada wata mata da mijinta sai ya zanto cewa kowa ya kwana a ɗakin sa yana ɗakin sa tana ɗakin ta shin wannan zai zanto cewa yana ya shiga cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗaya daga cikin ku ya kira matarsa ta amsa masa ko da tana kan kasko ne ko da tana kan kasko ne amsar ita ce to ai bai kira ta ba rigimar ta shiga tsakanin su wanda kuma akan iya samu dama tsakanin ma'aurata ana samu wurin tutsu da hutsu wani lokaci ma ba komai ma in aka ji ma ana zaman lafiya sai ga an kirkiri wani dan fushi na ganga to dai kawai abin da yake da muhimmanci shine a koya wa mutane ya kamata su dinga mu'amalantar zuciyar mata idan irin haka ta faru asali duku samawa da ba gajiyawa bane ba dan yau ka ba matarka hakuri ka lallabe ta gwani a cikin iya zamantakewar aure shine wanda ya iya lalama wanda ya iya tsara matarsa shi yasa maka ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin karirai guda uku wanda aka halatta wa musulmi yayi guda uku akwai ƙarya tsakanin miji da matarsa ƙaryar karamar ƙarya na ka bata wani a faɗa mata wani abu dan ka daga matsayinta kamar ka ce Allah ya sani ni a duniyar nan ba wanda nake kauna kamar ki me yau kada kauna mahaifiyarka saboda ita ko ka ce mata wato duk yanda jikina duk wata kowace gaba na motsa a jikina ji nake kamar tana kiran sunan ki ji nake kamar ke ce da tuta ta gurin wato in na ganki sai naga kamar na dauke ki in ringa yawo tare da ke yanda nake son ki bana so a ce ko da sakan daya bana ganin fuskar ki mai annuri Allah ya sani kaunar ki da son ki ya shiga cikin birnin zuciyata ya mamaye ko ina sai yiwu ba hakan bane ba amma kasan iyayen mu mata wani lokaci za su suna son labari zance mai daɗi suna cewa da Allah ne ka faɗa mun zance mai daɗi ko da kuwa ƙarya ne to ba wai ka gunduma ƙatotuwar ƙarya ka ce kana da kaza ba alhali ba ka da kaza ba amma a cikin soyayya ƙarya cikin soyayya ya halatta amma kuma yi ƙoƙari duk ƙaryar ma a mai da ita koma gaskiya ko ƙaryar da aka yi lokacin yaƙi ka faɗa wani labari wanda ba haka yake ba na girman rundunar musulmai don karazana abokan gaba ya halatta ko kuma wasu tsakanin mutane biyu suna rigima ka faɗi wani abin da zai kawo sulhu tsakanin su koda kuwa ba haka abin yake ba ka gwada wa kowa daga cikin su kowa daga cikin abokan juna yana Allah allafa a shirya sai ga kai sanadin shirya wasu saboda haka ana iya samun haka ga tambayar ta kai tsaye ba zai zamto cewa na ce ta shiga cikin wancan hadisi ko ba ta shiga ba dole sai an ƙara bayani domin ai ba ta ce mijin ya neme ta ba kawai wani abu ne an ɗan yi fushi wa juna
sai kowa ya kwana inda
ya yawa wani lokaci ka san idan aka ɗan saba ɗin a ɗan yi nesa da juna sai ga kuma an ci gaba an malamarci juna daga baya wato harkar zamantakewar aure kada a ringa ɗaukar ta matsayin wato kamar ɗan sanda da mai laifi ba kotu bane ba zamantakewa ne wanda su sutura ne gare mu mu sutura ne gare su abokan tafiya ne mu abokan tafiya su ne haka ake haduwa ake rufa wa juna asiri tare da martabawa da girmamawa da kuma cika abin da soyayya Allah shi ne yake
amin su ma amin assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
na'am barkanki da shigowa ki yi tambaya
wani malama mai ki sai daga wuri
na'am ki yi tambaya
wallan tambaya ta farko ita ce ya halatta mata su yi sallan jana'iza kuma ya aiki yi ta
to bari ki da amsar tambayar
mala ina da yarinya ta ce yar yaya ta
na'am
sai mijin ta ya sake ta bayan 40 da haihuwa lokacin ba ta fara
to gaba tambayar ta na farko wanda muka riska cewa shin ya halatta mata su yi sallar janaza Ummu Atiyya sahabiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina an hana mu bin janaza rakata zuwa makabarta amma nan ma hana mun ba a tsananta ba nan ma hana mun ba a tsananta ba in muka je lokaci bayan lokaci ba za a ce mun yi laifi ba tunda mata ba wai dungurun gum gaba daya aka hana su zuwa makabarta ba an hana mai zuwa ne frequently la'anallahu zawaratil quburi Allah ya tsine wa mata masu jibo ta ziyartar makabarta frequently saboda launi irin na mata eh akai akai amma once a while lokaci ba lokaci wannan ba laifi bane ba saboda haka da wannan dan mata sun jona an yi sallar gawa da su za su samu ladan da maza suke samu ko ba inda aka ce musu haramu ne wallahi ala
ta wani mu je ga mi tambaya na gaba assalamu alaikum
amu alaikum assalam
na'am barka da shigowa
yawa wal gare bala ba san ku da haka
na'am muna jin ka kai tambayar ka bala
yawa dan ba na nan da yake fure awal da malam
na'am
kine kaman mutum ne mai arziki kuma arzikin sa da yanci ya samu ne a hanyar ba halal ya samu ba ya zo cire zakka ya cire zakkan nan kuma ya ba wa mutane to ya halitta wannan zakkan a karbe shi kuma ba za a karbi zakkan sannan ba
dukiyar haramun akwai zakka a kanta dukiyar haramun akwai zakka a kanta kada wani ya dauka cewa dan ya samu dukiya ta hanyar da ba haramun ba halal ba ya dauka cewa ko babu zakka a kanta in yi haka ya kara wa kansa
nauyi
guda biyu laifuka guda biyu laifin rashin cire zakka da kuma laifin
tara
haramun abin da ya fi kamata shi ne taunin dukiya ya kokari ya ga ya rabu da ita don ya yi kokari ya ga ya raba kansa da wannan bala'i don kabari na jiransa a ba zato ba tsammani wallahu a'lam
na'am assalamu alaikum na'am barkanki da shigowa ngoda Allah ki tambayar ki to malama Maryam ki tambaya
na tambaya wajen malam ya halatta ayi alwala a bayan gida kuma ayi bismillah
to shikenan
tambaya na na biyu kuma
na'am
lokacin Ramadana ne ni ina da fama da ulcer
to
in na fara yin azumin zan yi kamar 3-5 wasu ulcer nan ya dame ni ba sai ina hutawa dan kwana 2-3 in na huta kuma na sake dauka sai ina yin kokari kuma in yi 3-5 daga baya kuma abin ya sake damuna
na'am
kuna dan shashe azumin shine kuma zuciya na ke ne na sasa ina ga kamar ko na yi laifi ne a yin hakan ko kuma dai ba komai amma ina da niyyar biyan kuma
na'am to barki ji amsoshin tambayoyin ki yadda abin zai kasance ko
bari in fara da tambayar ta karshe saboda muhimmancin
tambayar
baiwar Allah
na'am
babu komai akan ki karki ji damuwa karki ji tashin hankali Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani da yayi bayanin azumi da hukuncensa sai Allah a cikin ayar yace wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda daga cikin ku yana halin tafiya ko kuma yana maras lafiya to shikenan sai ya rama a wasu kwanaki na daban Allah da yace ki azumi da yace shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه كوا يا ازمشي وتر رمضان ان يا سامو كانسا ا cikin wata sai kuma Allah ce wanda yake matafi ko ba shi da lafiya sai ya azumci wadannan kwanaki a wasu kwanaki na daban bayan wata ramadana
na'am
Allah ba ya dora wa dan adam sai abin da zai iya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya baki lafiya idan ma da za a ci gaba daya ba za ki yin azumin ba za ki iya ciyarwa gaba daya wanda kuma wannan dole sai an samu bayani daga likita wanda ya tabbatar cewa wannan ba za ta iya jurewa azumi ba ko wannan gyambon cikin nata ya zamto ya munne da ba za ba a tsamanin warkewa Allah ya baki lafiya babu komai akan ki malama
sai tambayar ta farko wai ya halatta ta yi alwala a bayan gida har wajen cewa bismillah
malama aikin sani cewa yanda ake yin wankan janaba shine ana farawa da alwala alwalar nan kuma irin alwalar da ake yi a sallah saboda da yazo cikin hadisin nan Aisha da hadisin Ummu Salama kuma malamai suna cewa alwalar da aka yi ta a bayan gida na sallar irin alwalar da aka yi na wankan janaba ko wankan haila ya halatta a yi ibada da ita bayan fitowa daga wanka inda har bata kare ba ya halatta a yi sallah da ita saboda haka kinga alwala ce wanda take mai lafiya wacce aka yi ta a bayan gida shi ne sai da cewa da kika yi shin ya halatta a ce bismillahi tun dan aka zo alwala ana so mutun ya fara da bismillahi la wudu'a liman lam yadhkur ismallah babu alwala ga wanda bai amsa sunan Allah ba amsa ita ce amma tun Allah in dai ba mai yawa bane ba a bayan gida ba haramun bane ba ba haramun ba ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a duk inda ya samu kansa koda ku a bayan gida ne in dai ambato ne wanda yake nakada kamar yanzu misali a bayan gida idan atishawa ta zo maka ba za ka ce ba za ka ce alhamdulillah ba ba wanda ya hana ka ambato ne wanda yake mai sauki ba ambato ne wanda yake mai yawa ba ka sani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har an samu wasu ba da fatawa ma suna ban daki in ko za a ba da fatawa wannan lokaci za a yi ambato sunan Allah subhanahu wataala
Allahu a'lam na'am assalamu alaikum rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah
na'am shirin mutum bai ba bata ina jin ka
alhamdulillah da fatan alkhairi tare da malam gaba da mu
amin mun gode
awa ayuba idris ne daga juni mai keke na bai wata sai ce masa izala iko Allah
na'am ayuba kai tambayar ka
to ma'ana ina kira ga sauran al'umma ne musamman ga shi malam gaskiyar magana mutane da sun kwanta akan maganan tambayoyi akan tauhidi magana yanzu akan sihirce-sihirce yanzu ba a tambaya akan sa
to kai tambaya
sai tambaya
kai tambaya kawai
ai
matsayin guru da laya dai kai tsaye yanzu madam
na'am
eh matsayinsa
yawwa
neman abin da ya shafi ibada din
to ayyuba malam ayyuba
na'am
barko da tukunna in tambaya mutum zai tambayi abin da yake da bukata akai ne abin da kake ganin kai ba a sani ba zai yi mutane sun sani kuma dama mutum zai tambayi bukatar sa ne salon karantarwa da tambaya ya sha man salon karantarwa wa'azi haka kai tsaye can malami zai zaba abin da yake ganin ya dace da mutane ko ake bukata ko ake ciki sai ya magana to da haka ni a gani na da kai da mutane nan duka ba a yi laifi ba a ci gaba tambaya kan abin da ake so a ya san hukuncin Allah akai tauhidi ne ko ba tauhidi bane ba tambaya da kai akan hukuncin
matsayin guru
da laya guru da laya ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake ɗaurawa ko dai a wuya ko a tambo ko a kunkumi da niyyar cewa in ka daula shi yana da tasiri akan sa wani abu ya faru ko dai ka bace ko kuma wani
abu
wani tsaro ko wani abu makamancin haka to wannan abun yana daga cikin abun da ke raba mutum da imaninsa saboda ya dauka cewa wani zai iya kare shi ko wani abu zai iya kare shi wanda ba Allah subhanahu wataala
ko samar masa
ko ya samu masa wani sa'a ko wata dabara shi yasa a cikin hadisi manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk mutumin da ya daura wani abu yana tsamanin wannan abun shi zai sama masa wata bukata ko ya biya masa wata bukata sai ya kyale shi da wannan abu a riwaya manzon Allah yake cewa man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk mutumin da ya daura laya da niyyar wannan abu faqad ashraka yayi shirka wannan ga abun da ya shafi daura laya mai surkulle kenan da sunayen aljanu da sunayen kaza sannan kuma akwai abin da ake kullawa ko a sanya daura ta yashi wanda rubutun alkur'ani akai shine akwai zance na malamai na halacin haka matukar dai ba wai zai kai zuwa ga wulakanta wannan rubutun alkur'ani a ringa shiga da shi gurin da yake mai najasa ko akwai tazarci ko za a shiga wani gurin da yake bai dace a shiga da alkur'ani ba to amma dai babban abin da ya hudu wannan shine in ka da bukata ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala wancan irin wacce fatawar Allah wai ce ta daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare mu ne
amin suma in malam za mu dakata lokaci ya riga ya sai kuma wani mako idan Allah ya yarda Allah ya amsa Allah ya bada ladan abubuwan da aka gabatar musuraro sai kuma wani mako a madadin Dr. Ibrahim Adam Umar Disina أول مساق وكان كيتشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته